Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 11 ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gana da takwaran aikin sa na hadaddiyar daular Larabawa Sheikh Mohammed bin Zayed inda suka daidaita akan cirewa Najeriya takunkumin visa. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin rukun kwariyar jamhuriyar Niger ta tsige shugaban hukumar yan sandan birnin Yamai amma a hukumance dai ba a bayyana dalilin daukar wannan mataki ba. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga labaran duniya mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Litinin masu aikin ceto a ƙasar Morocco sun ci gaba da neman sauran waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa mafi ƙarfi yayin da yawan waɗanda suka rasa rayukan nasu ya ƙaru zuwa aƙalla 2,497. Gwamnatin ƙasar ta ce tawagar masu aikin ceto daga ƙasashen Burtaniya, Spain, Qatar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun shiga aikin a ƙoƙarin da ake na tona ƙwaragwuzon gini a ƙauyukan da ke kan tsaunuka. Girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.8 ta afku ne a daren Juma'a, inda ta raunata aƙalla mutane 2,476 baya ga waɗanda suka rasa rayukansu. Ma'aikatar kula da yanayin ƙasa ta Amurka ta ce nisan girgizar ƙasar ya kai kilomita 72 kudu maso yamma na Marrakesh. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa mutane 300,000 ne girgizar ƙasar ta shafa, wadda ita ce girgizar ƙasa mafi girma da ta afku a Morocco cikin shekaru 100. Ayyukan ceto sun rika tafiyar hawainiya. Wasu 'yan ƙasar ta Morocco kuma sun rika bayyanawa ta kafar sada zumuntar zamani cewa gwamnati ta rika hana masu aikin ceto shigowa ƙasar domin taimakawa. A jiya Lahadi, shugaban Amurka Joe Biden ya ce gwamnatinsa a shirye take domin bayar da duk wani taimakon da ya dace ga ƙasar ta Morocco. A yau Litinin ne 11 ga watan Satumba, Amurka ta yi bikin tunawa da zagayowar ranar harin ta'addancin da ya kashe kusan mutane 300,000 karo na 22. A wani lokaci ne a yau shugaba Joe Biden ya gabatar da jawabi ga jami'an soji da jami'an kiwon lafiya da iyalansu a wata cibiyar sojoji da ke jihar Alaska. Biden ya yada zangowa Alaska ne kan hanyar shi ta koma gida daga tafiyar da ya yi a waje da ta hada da halarta babban taron G20 a India da ganawa da ya yi da shugabanni a Vietnam. Duk da cewa bikin na ranar Litinin zai zama wani lamari da ya gudana ba tare da ganin fuskar shugaban ƙasa ba, a wuraren da lamarin ya afku a biranen New York, Pennsylvania da Pentagon, bikin zai ci gaba da zama abin misali. A shekara ta 2005 ne shugaba George Walker Bush ya gudanar da bikin tunawar daga wani fili a White House, yayin da shi ma shugaba Barack Obama ya kasance a wani yanayin shiru na tunawa da waɗanda lamarin ya dutsa da su daga fadar White House a shekara 2015. Kafin daga bisani ya halarci wani biki na tunawa da ayyukan soji a Fort Meade da ke kusa. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Maryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya ce janyewar Rasha daga yarjejeniyar fitar da hatsi ta kogin Bahar Aswad da har-haren Rasha akan wuraren ajiyar hatsin Ukraine sun haifar da tashin farashin kayan abinci a ƙasashe masu tasowa da dama. Da yake magana a yayin zaman hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Geneva, Turk ya ce tashin goron zabi da farashin kayayyakin abinci ya sa damar da mutane da dama ke da ita na samun abinci ta kubce musu. Ya bayyana musamman halin da ake ciki a Somalia, inda ya ce ƙasar da dadewa ta dogara ne da alkama da take samu daga Ukraine da Russia, inda wargajewar yarjejeniyar fitar da hatsin ta zama mata babbar matsala. Yarjejeniyar fitar da hatsin ta kogin Bahar Aswad ta ba Ukraine dama fitar da hatsi ta kogin Bahar Aswad. A watan Yuli ne Rasha ta fice daga yarjejeniyar, inda ta yi korafin cewa ba a mutunta yarjejeniyar da aka yi a lokaci guda ba na cire mata duk wani shinge domin fitar da nata kayan abincin da takin zamani zuwa waje. A yau Litinin ne shugaban hukumar kare haƙƙin dan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa sauyin yanayi yana haifar da ayyukan gaggawa kan bil'adama a ƙasashe da dama, inda ya jaddada buƙatar da akwai na yaƙi da masu gurɓata muhalli. Da yake magana a gaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker Turk ya buga misali da tashin hankalin kwanan nan akan muhalli, wani tashin hankali da ya shafi duniya baki ɗaya. Ya bayyana yadda a baya ya ziyarci Basra da Iraki, inda itatuwan dabino ke jere, amma a yanzu fari da tsananin zafi da tsananin lalacewar muhalli da ƙarancin ruwa suka sa komai ya gushe ya koma tamkar karmami da ƙura. Turk ya ƙara da cewa sauyin yanayi ya tilasta miliyoyin mutane shiga fari, lamarin da ya ce yana gusar da fatar da mutane ke da ita da damarmaki na gidaje da rayuka. Ya ce a 'yan watannin nan gargaɗin gaggawa ya zama tabbatacce ba ɗaya ba ba biyu ba ga dukkan faɗin duniya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gana da takwaran aikinsa na haɗaɗɗiyar daular Larabawa Sheikh Mohammed bin Zayed. Sun kuma daidaita a kan cirewa Najeriyar takunkumin da aka sanya mata na samun visa da kuma sufurin jiragen sama. Ministan ma'aikatan wajen Najeriya Ambassador Yusuf Tuga, wanda ke tare da shugaban Najeriya Bola Tinubu a wurin ganawar, ya yi wa wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ƙarin bayani.
Gaskiya shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu shi ya yi wannan yunkuri, ya yi wannan kokari ya tattaro mu duk da ce a taho nan a zo a zauna a yi magana a daddale a ƙara fahimtar juna. Ya nuna kuma hikima da fasaha da fahimtar al'amura da suka dangane da shugabanci da kuma kasuwanci.
To bayan maganar jiragen saman nan da kuma visa, menene aka yi wanda zai taimaka wa Najeriya wurin bunƙasar tattalin arzikinta?
Idan da muka je dama maganar ta yace ai da za a jawo 'yan kasuwa da sauran kasashe su zuba hannayen jari a Najeriya domin cimma nasara a abubuwan nan guda takwas wanda shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya zayyana cewa su ne abubuwan da suke da muhimmanci da yake so ya ga a mulkinsa an cimma nasara.
Amma zai yi ko ana sa ran daular Larabawa ta sanya jari a tattalin arzikin Najeriya kamar yadda muka ga rahotanni na ambato cewa an yi tsakanin Bola Tinubu da shi Maktum ɗin nan.
To wannan tattaunawa ne a tsakanin su, sai mu jira mu ga abin da zai biyo baya. Amma dai kaga ga nasara nan a fili a bayyane. Emirates ba ma Emirates kawai ba, har da Etihad, wato kamfanonin jiragen sama su guda biyu dukkansu za su koma zirga-zirga tsakanin daular Larabawa da Najeriya. Sannan kuma maganar visa za a buɗe 'yan Najeriya da suke so su tafi ƙasarsu su ringa samu kamar yadda ake yi da.
To wani tsari aka yi na basussukan da waɗannan kamfanonin suke bin Najeriya wanda shi ne sanadin suka daina hada-hada ƙarƙashin tsohon gwamnati?
Dama an biya da yawa a ciki a wanda ya saura kaɗan ne, amma abin da dama ake gudu shi ne kare tsari taruwa. Amma yanzu wannan fahimta da aka samu a tsakani ya nuna cewa wannan ya zama tarihi, an riga an wuce wurin.
To me kuke fata ita daular Laraba ku kuma Najeriya za ku yi mata dangane da hada-hadar jirage ko kuma ba da bizoji ga sauran 'yan ƙasarsu da ke so su zo Najeriya?
Amma za mu sauƙaƙe namu zuwa ƙasar mu, kar ka manta cewa mu ma akwai jiragen samanmu da suke zuwa wurinsu, su ma za su ƙara kiyayewa da dokokinsu. Sannan 'yan ƙasarmu da sukan zo nan wanda ba kasuwanci suka zo yi ba, suke musu ta'addanci, suke abubuwan da ba su dace ba, nan ma za a dinga tantancewa a tabbatar da cewa irin wannan ba su samu damar zuwa ba tun farko ma. Saboda haka wannan sai an ƙara kiyayewa da wannan.
A gaida Umar Faruk Musa da ya yi wannan hirar. Gwamnatin riƙon ƙwaryar jamhuriyar Nijar ta tsige shugaban hukumar 'yan sandan birnin Yamai kwanaki kaɗan bayan da ya nuna rashin jin daɗinsa a kan yadda wasu daga cikin masu zanga-zangar nuna buƙatar ficewar sojojin Faransa ke wuce gona da iri har ma da yin fatali da doka. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
da hantsin wannan litinin 11 ga watan Satumba ne takardar tsige shugaban ƴan sandan birnin Yamai Controller General Abdulsalam Muhammad dauke da sa hannun ministan cikin gida General Muhammad Tumba ta fara karaɗe kafafan sada zumunta wace wata majiyar sabbin hukumomin na Niger ta tabbatar mana da sayyancinta. Abin tuni a ranar Larabar da ta gabata ne shugaban hukumar ƴan sandan birnin Yamai Abdulsalam Muhammad ya gargadi masu zaman darshan a harabar sansanin sojan Faransa da ke dab da filin jirgin saman Yamai su koma gefen titi domin baiwa masu ababen hawa damar kai da kawo ba tare da wata tsangwama ba. Haka kuma ya nuna rashin jin dadinsa akan yadda wasu daga cikin waɗannan mutane ke uzurawa masu ababen hawa da suke tilasta cire bel ga masu motoci da hular kwano ga masu babura. Controller General Abdulsalam a wannan rana ya sanar cewa suna da bayanan cin zarafin mutane a wannan wuri ciki kuwa har da iyo mata fade, saboda haka ya buƙaci haɗin kan jagororin zanga-zangar domin tabbatar da doka da oda. Ba da yi bayani a hukunce ba kan dalilan ɗaukar wannan mataki, to amma a ra'ayin wani ɗan farar hula na gamayyar Reso Esperance Bashar Maman za ta yi abin na da nasaba da furucin da shugaban ƴan sandan na Yamai ya yi game da abubuwan da ke wakana a harabar Eskadri.
Kai da ke babban ɗan sanda wato garin, kai ya kamata ka je ka ba da gudunmuwarka ko gwarma a yi ta cikin tsanaki da cikin kare haƙoƙin mutane kuma da kare duke su, ba ka koma baya ba ka soki abin. To wannan suka ina jin ita ce ba ta ma mutane daɗi ba, kuma ba ta yi daidai ga al'amuran sauyi wanda ake nema ƙasar Nijar ta kubce daga mulkin mallakar Faransa.
Dama tun a ranar jihar ta Controller General Abdulsalam, ɗaya daga cikin jagororin wannan zanga-zanga ga mace Muhammadu ya rubuta a shafinsa na Facebook cewa kalaman na shugaban ƴan sandan birnin Yamai zagon ƙasa ne da yake tsata kanasu da nufin ƙarfafa gwiwa ga muƙarraban tsohuwar gwamnati. Saboda haka ake ganin rubutunsa tamkar shawara ce ya baiwa hukumomin mulkin soja.
Ba mamaki yanzu da yake gwamnatin ƴan ƙasa ne dole yayi aiki da ra'ayin ƴan ƙasa. Dan walawala yana ganin buƙatar jama'a ne kuma wadda take daidai da abin da mutane suka hankulta.
Tun a washegarin juyin mulkin 26 ga watan Yuli ne matasa suka kaddamar da ayyukan binciken motoci da ababen hawa a titunan birnin Yamai galibi da daddare da nufin dakile yunkurin dukkan wata aika-aika. Haka kuma irin wannan aiki ke gudana daga ran ɗaya ga watan Satumba a harabar sansanin sojan Faransa. Sai dai wasu mazauna birnin Yamai sun koka kan yadda wasu daga cikin masu aikin binciken ke fita gona da iri, wasu ma na ganin tamkar masu zanga-zangar na shiga hurumin jami'an tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Kafin mu je ga shirin mu na gaba, ku dan shakata da wannan waƙar. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman wanda ya tabo batun hukuncin da kotu ta yanke a kwanan nan a Najeriya game da korafe-korafen zaben shekarar 2023 da aka shigar a gabanta. Ga sanin Shu'aibu Malumfashi da ƙarin bayani.
A Najeriya, tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Buhari a karon farko tun bayan saukashi daga karagar mulki ya yi bayani game da hukuncin da kotun sauraron ƙararrakin zaben shugaban ƙasa ta yi, inda ta wance kalda ƙarar da su jam'iyyun Labour, APN da kuma PDP suka kai. Ya ce hukuncin da suka yanke na ayyana Bola Tinubu da mataimakinsa a matsayin wanda suka yi nasara a zaben, nasara ce ga demokaradiyya da kuma al'ummar ƙasa, kamar da yadda tsohon kakakinsa Malam Garba Shehu ya mana bayani.
To, wannan jawabi nasa mai muhimmanci ya taba abubuwa biyu ko uku. Na farko dai ita wannan shari'a yadda ta fito, wato nasara ce demokaradiyya, nasara ce ga al'ummar Najeriya, saboda su al'umma da suka turuwa suka zo suka zaɓi wannan gwamnati ta APC. Ai, ba za su so bayan gumi da suka sha da tsawaiya da suka yi wajen wannan zaɓe a zo a ce an rushe wannan zaɓe ba. Saboda haka an martaba su, an ba su darajar su a matsayin su na 'yan ƙasa, saboda abin da suke so ne kotu kuma ta ce ta amince an bar musu zaɓi da suka yi. Magana ɗaya kenan. Na biyu shi ne masu shari'an nan sun nuna ƙarfin hali da ƙarfin zuciya, saboda irin turari da barazana da ake musu, ba ni ba taɓa ganin ƙasar da za a ce an sa kotu. Kai ka anan kawo ka kara kuma kai kake bada umarni ko kake barazana ga mishira kace sai yadda kake so za a yi, in ba yadda kake so ba a za ka kawo fitina a ƙasa ko ka kawo abin da ba a so. Amma alhamdulillah masu shari'a sun nuna ba a isa a yi musu wannan ba, sun bi doka, sun bi abin da shari'a ta ce, suka ce a'a ba za a yi mana barazana da mu karkata da zamu a shari'a ba. Wannan abin ya gone garin su kuma shugaban Muhammadu Buhari ya yaba musu fatan alheri ta katonu gwamnati a ƙarƙashin shugabanci wani Ahmed Tinubu da kashi ciki.
Dukansu dai sun garza ya zuwa kotun koli don neman haƙƙinsu. Me za ka ce?
Eh, to dama ce tsarin mulki ya ba su cewa za su iya zuwa har kotu, saboda haka mu ba za mu ce shi ne ba. A dai sun wata kafin tutu daga Laraba ke kai irin wannan hukunci ba takwai. Awa 12 ana gabatar da shari'a a hukuncin da irin kuma da ake bayarwa. Sun farke kowace laya sun yi bayani da lalla sun ga da za su ce gaba ba. Amma tun suna da kuɗin da za su ba wa su kai ƙara lauya da sauransu su je su ma su sake abinci.
Garba Shehu kakakin tsohon shugaban ƙasa. Shi ma shugaba Ahmed Bola Tinubu ya yi na'am da hukuncin da kotun ta yanke, wanda ya ce hakan ya kara mai kaimi da himma don yi wa al'ummar ƙasa aiki tukuru ba tare da nuna bambancin siyasa ko kabila ko addini ba. Tinubu ya kuma jinjinawa alƙalan kotun bisa jajircewar da suka yi wajen yin nazarin korafin da jam'iyyun adawan suka kai, inda suka bi tsarin dokar ƙasa wajen yanke hukunci, wanda a cewarsa yin hakan ya nuna kwarewarsa a aiki. Kotun mai alƙalai biyar wanda ke ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Tsammani Haruna ta Shayabu. Masanin shari'a barista mai Nasiru Ibrahim Kogo ya ce ta bi tsarin doka ne wajen yanke hukunci.
Abubuwan da ya kamata lauyoyi su yi ba shi ne suka yi ba yawan su, musamman ma manya-manyan lauyoyin da ake kira senior advocate. Abin da nake nufi a nan shi ne akwai abubuwa guda uku da ya kamata a fahimta. Na daya, kotu ba ta da hurumin ba ka wani hukunci daban da abin da kai ka nema, wato abin da ake kira pleading naka. Abubuwan da kawai ya ɓata shi ne madogara abin da za a bada. Sannan na biyu kuma, kotu ba ta bada hukunci ta yi la'akari da madogararka. Misali, in muka dauki kamar maganar cancanta shi mai girma kashin Shakima da kuma magana takardun cancanta da yana cinye daga ƙasar Amerika da kuma maganar zarge-zarge na cin hanci da rashawa da kuma abubuwa da suka shafi magana jijita uku na Abuja. To, wanda ya shafi jijita uku na Abuja ina bi shi ne kawai yake da nasaba da harkar wannan zaɓe. Abubuwan da suka shafi cancanta tsayawa takara abubuwa ne waɗanda suke kane ranar zaɓe suka faru. Wani abu wanda ya faru kamar ranar zaɓe ba a kai shi da kotu ta musamman wato tribunal, ana kai shi da federal high court ne wato babbar kotu ta ƙasa. Ita wannan kotu tana sauraron abubuwan da suka faru daga ranar zaɓe zuwa ranar abin da ya biyo bayan zaɓe, shi ne abubuwan da suke sauraro. Kamata ya yi kwana 14 bayan an ce ya zama ɗan takara ya kamata su shigar da wannan tsara, ba abubuwa ne da ya shafi hurumi na ita wannan kotu ba.
kuskure na biyu kuma shine hujjojin da suka kawo misali hujja da ke shafi alƙalin zaɓe ko nagartar na'urar zaɓe ko hujja da ke shafi menene matsayin hukumar zaɓe za a yi amfani da na'ura ko ba za a yi amfani da na'ura ba duka waɗannan ba a kawo ƙwararru waɗanda suke masana ne kamar ne kamar misali wanda aka kawo a matsayin wanda ya ba da shaida ta bangaren Peter Obi sai ce shi ba ya da masaniya akan na'urar diba amma dai shi ya je an yi zaɓe da shi har kuma yi bayani a mazaɓu nawa ne kuke jin kuna da yakinin a an cafka algus suka kasa kawo jadawalin mazaɓan da suke tunanin an cafka algus sun irin waɗannan abubuwa ne wanda yake da ke amfani da ƙwarewa ko kuma ƙwararru su zama su ne shaidun su ko kusitali inda wani wanda yake injiniya ne wanda ya shafi yana ƙerawa ko gyaran wannan na'urar diba cikin yakin zance ba da shaida inda kuma mutuka wani jami'in zaɓe ne ko ya taɓa zama jami'in zaɓe ko kwamishinan zaɓe ko wani abu to kin ga wannan yana da masaniya sosai akan tantance alƙaluma na zaɓe.
A yayin da su ƴan takarar jam'iyyun adawa suka garzaya ya zuwa kotu shin da wace hujja za su je kuma yaya al'amarin zai kasance? Barista Zubair Abubakar ya amsa wannan fatawa.
To a wannan shari'an kamar yadda ita kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya ta yi akwai abubuwan da ta tsige su a matsayin ya kamata a ce an je kotun High Court ne na tarayya a tabbatar da wasu abubuwan da aka kawo gabanta saboda matsalar hurumi misali kamar yadda jam'iyyar APM da jam'iyyar Labour suka yi magana akan cancantar mataimakin shugaban kasa a matsayin an zaɓe shi a primaries a senator na Maiduguri kuma an sake naɗa shi mataimakin shugaban kasa kaga da tun can baya ne aka ce a yi wannan maganan a tantance kamin ma a ce ya tsaya zaɓe akwai matsalar takardar shugaban kasa wadda ake cewa ya yi forgery ne daga jami'ar jihar Chicago to shi ma kotun ta nuna cewar waɗannan abubuwan da an tado su lokacin pre-election mata ire-iren waɗannan su ne na tabbata kamin kotun kolin ta ma zauna ta yi shari'a sai ta kalli waɗannan abubuwan ita ma ta tsefe su sannan ta yi amma kaga kamar maganar da aka yi na matsayin Abuja da zaɓuɓɓukan da aka kaɗa da kashi 25 bisa 100 ko kuma bisa jihohi 36 na Najeriya ya matsayin shi yake kotun koli za ta amsa wannan na biyu za ta amsa cewar to maguɗin da waɗannan jam'iyyu da kowacce su ta ce an yi mata maguɗi kowacce su musamman jam'iyyar Labour da PDP kowacce tana ganin kamar ɗan takarar ta ya kamata a ce shine shugaban ƙasa a kotun koli za ta duba shin girman wannan zargi da abubuwan da aka gabatar a gaban kotu ya kai ya ture matsayin da hukumar zaɓe ta ɗauka na ayyana Bola Ahmed Tinubu a matsayin shugaban ƙasa wannan ne zai ba da haske ga hukuncin da za ta yi to in ka dubi wata matsala kuma ta IRF wannan na'ura da ake harba sakamakon zaɓe wanda jam'iyyar PDP ta yi maganar shi ƙorafin da jam'iyyar ta yi shi ne an tura sakamakon zaɓen 'yan majalisa a na'ura amma zaɓen da aka yi daidai da shi sai kuma ba a tura shi a na'ura ba to wannan abin da kotun koli za ta duba shi ne ya matsayin IRF yake a doka yana saɓanin matsayin da ita kotun ɗaukaka ƙara ta ɗauka ne ko kuma yana daidai da matsayinta wancan ƙorafe-ƙorafe kuma da aka yi a zauren zaɓe ya zo daidai da electoral act jam'iyyar PDP ke da gaskiya ko kuma hukumar zaɓe ta tauye mata haƙƙokinta ne lokacin da take waɗannan ƙorafe-ƙorafen to waɗannan abubuwan duka za su je kotun koli in suka rubuta waɗannan bayanai bayan sun rubuta dalilan ƙaransu lauyoyinsu za su rubuta abin da ake kira appellant's brief in aka ba waɗancan ɓangaren su kuma za su rubuta abin da ake kira respondent's brief sannan a ɗauki ranar da za a zo a gurfanar a gabatar a gaban alƙalai su kuma sai su ba da ranar da za su yi hukunci shi wannan ba zai ɗau lokaci sosai ba saboda shaidu ba za su bayyana ba a gaban kotu za a yi amfani ne kawai da rubuce-rubuce na takardun da lauyoyi za su gabatar sai alƙalai su yi hukunci bisa wannan.
Barista Zubair Abubakar da ke zaune a birnin Kaduna. Hausa na cewa ba a san macitowa ba sai miya ta kare. Sanisha Malumfashi Murai Amurka duka Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Sha'ibu Malumfashi yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. Najeriya ta kammala wasannin neman gurbin gasar kwallon kafar cikin kotun nahiyar Afirka ta bana tare da samun nasara kan kasar Sao Tome a jiya Lahadi wanda ya bata damar kasancewa ta daya a saman rukunin A na wasannin neman gurbin. Najeriya ce ta karbi bakuncin Sao Tome a wasan ta karshe a filin wasa na Oyo ta jihar Akwa Ibom inda ta lallasa ta da ci 6 da nema tare da kwallaye 3 da suka fito daga shahararren dan wasan gaba na kasar Victor Osimhen. Wannan ya baiwa Osimhen din kasancewa dan wasa da yafi kowa zura kwallaye a wasannin neman gurbin gasar na bana inda yake da kwallaye 10 tare da tazarar kwallaye 5 tsakaninsa da Mohamed Salah na kasar Masar wanda ya sami jefa kwallaye 5. Haka kuma Osimhen ya sami damar kafa sabon tarihin zarta kowa a yawan zura kwallaye a wasannin neman gurbin gasar ta cin kofin nahiyar Afirka. Domin ba ta ba samun dan wasan da ya zura kwallaye 10 a gasa ɗaya ba a cikin shekaru akalla 20 da suka gabata. Kasar Jamus ta sallame mai horar da ƴan wasanta Hansi Flick biyo bayan dankarin kashin da kasar ta sha a hannun Japan da ci 4-1 a wata wasan sada zumunci a ranar Asabar. Matakin ya kawo ƙarshen hakuri da kuma ƙarin lokaci da kasar ta baiwa kocin yayin da ta sha kashi a wasanni 4 daga cikin 5 da ta buga a baya-bayan nan. Lamarin da ya bada adadin wasanni 12 kasar da ya sami nasara daga cikin wasanni 25 da yake jagorantar kungiyar kwallon kasar bayan da ya karbi aikin horar da su daga Joshin Lo a watan Agustan shekara ta 2021. Flick mai shekaru 63 wanda tsohon dan wasan kasar ta Jamus ne ya kasance koci na farko da kasar ta kora tun daga lokacin da aka kirkiri kungiyar a shekarar 1926. Daga ƙarshe dai shugaban hukumar kwallon kasar Spain Luis Rubiales ya sauka daga mukaminsa sakamakon cece-kucen da ya biyo bayan sumbatar ƴar wasan kasar Jenny Hermoso sadda kungiyar kwallon kafar mata ta kasar ta lashe kofin duniya. Rubiales ya sambaci Hermoso ne a yayin bikin gabatar da kofin gasar da aka kammala a kasar Australia wanda ƴar wasan ta ce ba da amincewarta yayi ba. Ko baya ga kiraye-kirayen yayi murabus na kashin kansa. ƴar wasan ta kuma gabatar da ƙara kan lamarin a yayin da hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta dakatar da shi na wani dan lokaci bayan bude bincike da zaman shari'a kan lamarin. A fagen wasan tennis kuma dan wasan kasar Serbia Novak Djokovic ya daidaice da tarihin wanda ya fi kowa yawan lashe manyan gasannin tennis na Grand Slam a duniya bayan da ya lashe gasar US Open ta bana. Djokovic ya yi nasara ne kan Daniil Medvedev da turmi 3 a jere a wasan karshe ta gasar a jiya Lahadi wanda ya bada adadin manyan gasanni 24 kenan da ya lashe inda ya daidaice da tarihi bayan kasa samun dama a gasar Australian Open ta bana da ya sha kaye. Yanzu haka kuma shi ne ya lashe 3 daga cikin manyan gasannin tennis 4 na shekarar nan ta 2023 inda kuma ya kasance dan wasa na farko a duniya da ya taba samun irin wannan nasara sau 4 a tarihi. Murtala Faruk Sanyinna a Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A yau Litinin masu aikin ceto a ƙasar Morocco sun ci gaba da neman sauran waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa mai ƙarfi yayin da yawan waɗanda suka rasa rayukansu ya ƙaru zuwa aƙalla 2,497. A yau Litinin ɗin ne 11 ga Satumba, Amurka ta yi bikin tunawa da zagayowar ranar harin ta'addancin da ya kashe kusan mutane 3,000 karo na 22. A yau Litinin shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya ce janyewar Rasha daga yarjejeniyar fitar da hatsi ta kogin Bahar Aswad da hare-haren Rasha akan wuraren ajiyar hatsin Ukraine sun haifar da tashin farashin kayan abinci a ƙasashe masu tasowa da dama. Da yake magana a yayin zaman hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Geneva, Turk ya ce tashin goron zabin da farashin kayan abinci ya yi ya sa damar da mutane da dama ke da ita na samun abinci ta kurce musu. A yau Litinin ne shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa sauyin yanayi yana haifar da ayyukan gaggawa kan bil'adama a ƙasashe da dama inda ya jaddada buƙatar da ke akwai na yaƙi da masu gurɓata muhalli. Da yake magana a gaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker Turk ya buga misali da tashin hankalin kwanan nan akan muhalli, wani tashin hankali da ya shafi duniya baki ɗaya. Jami'ai a arewa maso yammacin Pakistan sun faɗa a yau Litinin cewa wani bam da ya tarwatse ya kashe aƙalla soja guda ya kuma raunata mutane da dama da suka hada da farar hula. Harin bam ɗin ya kai cuta ta tawagajerin motocin sojin Frontier Corps na fashuwar babban birnin yankin Khyber Pakhtunkhwa mai iyaka da Afghanistan.
Kamar sauraro da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirin mu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta karanto labaran duniya da Julie Gresham da kuma Fiona da ta taimaka wajen hada shirin da ma ba da umarni har ma da injiniyan mu Jumbe Hamza, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.